sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 21 da kuma 16, sai kuma tashar VOA Africa a kan mita 102.5 a cikin jamhuriyar Niger. Haurai a jamhuriyar Niger da tashoshin FM ana iya kama tasha a Sarauniya, Dalon, Fara'a, Nomad da kuma Niya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangula VOA Hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da saduwa da ku yau Lahadi 17 ga watan Afrilu na shekarar 2016. Ladan Ibrahim Awane daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan da yuniyar kamu ku shirya daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin, a ba mu kanun labarai.
To laran adadin waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar ƙasar da ta auku a Ecuador ya haura zuwa 77, kuma ana ganin zai ƙaru. Hudu daga cikin jiragen sojojin ruwan Amurka masu rikida zuwa jirage masu saukar ungulu sun tashi daga Okinawa na kasar Japan don su shiga ayyukan ceto bayan da girgizar kasa ta farma kudancin kasar. Sannan shugaban Myanmar Htin Kyaw ya yi ahuwa ga fursunoni 83 da aka yi imani cewa an daure su ne saboda dalilai na siyasa.
To karin labarin kenan. A cikin shirin za ku yi cewa masana suna ci gaba da fadin albarkacin bakin su game da rajejeniyar da aka cimma tsakanin Najeriya da China cewa zai taimaki kasashen biyu.
Mun ji dadi don zai sa dala za ta fadi, kuma zai sa kaya za ta fadi.
Daga batun China da Najeriya kuma sai batun sake raba kayayyakin tallafi ga waɗanda bala'in Boko Haram ya rutsa da su.
Allah ya godiya muke yi ma gwamnati, Ubangijin Allah ya ba su karfin yadda za su ci gaba da wannan abun. Suna taimakon talakawa irin wannan da wayanda abu ya faru da shi kamar haka.
Kuma muna da rahoto daga jamhuriyar Niger akan neman a hukunta waɗanda suka karbi cin hanci daga hannun wasu masu neman a ɗauke su aiki. Sai Grace Alheri Abdu da za ta shigo da shirin ta na bishara, amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar ƙasar da ta auku a Ecuador ya haura zuwa 77, sannan ɗaruruwan mutane kuma sun ji raunuka. Mataimakin shugaban ƙasar George Glass ya ce mai yiwuwa adadin ya ma ƙaru yayin da ake ƙara samun bayanai daga sassan ƙasar. Masu ayyukan ceto na ta ƙoƙarin kaiwa ga gaɓoɓin tekun da ke kunshi da masunta a wurare da dama, da kuma gaɓoɓin da ke kunshi da 'yan yawon buɗe ido da girgizar ƙasar ta shafa da daren jiya Asabar. Hukumar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta ce girgizar ƙasar, wadda ba ta yi zurfi a ƙarƙashin ƙasa ba, ta auku ne da tsakar daren jiya Asabar a gaɓoɓin ruwan da ke kudu da Amurka. An ji girgizar ƙasar har daga Quito, babban birnin ƙasar, mai nisan kilomita 170, inda ta katse wutar lantarki da sadarwar wayoyin salula a unguwanni da dama. Gine-gine a birnin Quito sun yi ta tangaɗi na tsawon daƙiƙoƙi 40, ta yadda mutane suka yi ta rugawa waje kan tituna. A halin da ake ciki kuma, hudu daga cikin jiragen sojojin ruwan Amurka masu rikida zuwa jirage masu saukar ungulu sun tashi daga Okinawa na ƙasar Japan yau dinnan Lahadi don shiga aikin ceton da sojojin Amurka suka fara yi bayan da girgizar ƙasa ta farma kudancin ƙasar. Amurka ta yi ta yin ayyukan jigila ta jiragen sama, kuma ma'aikatar tsaro a Tokyo na tuntuɓar juna da sojojin Amurka da ke Japan don aiwatar da hakan ba tare da ɓata lokaci ba, a cewar Mr. Ken Koson, daraktan yaɗa labaran ƙasa da ƙasa na Prime Minister Shinzo Abe ga muryar Amurka. Yau Lahadi, Abe ya ƙara yawan dakarun kariya da ke taimakawa a babban babban tsibirin Kyushu zuwa 25,000. Hucin girgizar ƙasar ya ci gaba da karkaɗa jihar Kagoshima, yayin da masu ayyukan ceto kuma ke fuskantar munin yanayi a yunƙurinsu na gaggauta ceton ɗumbin mutanen da aka yi imani cewa au sun makale au suna binne ƙarƙashin gine-ginen da suka ruguje. Mutane aƙalla 41 sun mutu, an kuma ba da rahoton cewa ɓacewar 11 waɗanda ake fargabar yiwuwar gocewar ƙasa ta binne su ko kuma suna ƙarƙashin ɓaraguzai. sannan kuma mutane sama da 800 sun samu raunuka tun daga ranar Alhamis saboda munanan hucin girgizar ƙasa a cewar jami'an gwamnatin Japan da kuma kafofin yaɗa labarai. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Gaban Myanmar Hit Tin Kyaw ya yi afuwa ga fursunoni 83 da aka yi imanin cewa an ɗaure su ne saboda dalilai na siyasa. Ofishin shugaban ƙasar ya ba da sanarwar ahuwar ce yau Lahadi da cewa Mr. Hit Tin Kyaw ya rattaba hannu kan dokar ahuwar ce don a cimma ƙudurin haɗa kan ƙasa yayin da ake shiga sabuwar shekarar addinin Budda. Sabuwar gwamnatin Myanmar da aka zaɓa a dimokuraɗiyyance, wadda jam'iyyar National League for Democracy ta su kansa su ci ke wato ke da rinjaye ciki, ta janye tuhumce-tuhumcen da ake ma ɗaruruwan 'yan siyasa waɗanda ake wato aka tuhuma ƙarƙashin tsohuwar gwamnatin mulkin soji ta ƙasar, wadda ta kwashe shekaru goma tana mulki har zuwa lokacin da ta miƙa mulki ga wata gwamnati mai kama da ta farar hula a shekara ta 2011. Jami'an gwamnatin Afghanistan da majiyoyin 'yan tawaye sun ce ana gwabza ƙazamin fada daura da birnin Kunduz da ke arewacin ƙasar. Wani bayanin da ma'aikatar harkokin cikin gida ta fitar yau Lahadi na cewa sojojin Afghanistan sun hallaka 'yan taliban aƙalla 44 tare da raunata wasu da dama a fafatawar da aka yi da tsawon dare a hedkwatar lardin. Fadan ya barke ne ranar Juma'a bayan da taliban ta kai wani mummunan farmaki kan wuraren zaman jami'an tsaro da ke kewayen Kunduz a yunkurinta na kama birnin. Sannan kamfanin dillancin labaran Koriya ta Kudu Yonhap ya ce Koriya ta Arewa na shirin nuna halin ko oho da takunkuman da duniya ta kakaba mata ta wajen gudanar da wani gwajin makamin nukiliya karo na biyar. Kafar ta Hontop ta faɗi yau Lahadi cewa ta ji daga majiyoyi daban-daban cewa harkoki sun ƙaru a tashar nukiliyar Pyongyang da ke arewa da ninki 2-3 a baya-bayan nan. Jami'an gwamnatin da aka saka ya sun yi imanin cewa motocin jigilar da aka gani na shiga da fita tashar na ɗauke ne da ƙwararru a harkar nukiliya. Ana fargabar cewa Koriya ta Arewa na dab da sake gudanar da gwajin nukiliya ne yayin da gwamnatin ke ƙoƙarin shirin gudanar da wani irin taron da ba a saba gani ba na jam'iyyar 'yan kwadago mai mulki a farkon wannan watan, wato watan gobe. Babu daga cikin ikirarin Koriya ta Arewar da aka tabbatar, kuma masu lura da al'amura da dama sun zarge ta da kururunta ƙarfin sojinta.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma da labarin faro takon da batun yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Najeriya da kasar China akan batun inganta tattalin arzikin kasa. Masana da ma 'yan kasuwa suna ci gaba da tofa albarkacin bakin su akan wannan batu. Ga baban gidan jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ita dai wannan yarjejeniya da gwamnatin Najeriya ta cimma da kasar Sin, masana sun bayyana cewa zai taimaka wajen farfado da darajar naira, kana kuma zai sauƙaƙa cinikayya tsakanin 'yan kasuwan China da kuma Najeriya. To kuma me ake nufi da wannan yarjejeniya mai suna currency swap a turance? Tambayar kenan da naiwa Dr. Dauda Muhammad, masanin tattalin arziki da kasuwanci a Jami'ar Bayero dake Kano.
Wato ma'anar currency swap sai ku rika amfani da kuɗin ba sai kun bi ta hanyar dola ba. To ƙasa da ƙasa, wannan ƙasar da ka fi sau kaya a wurin da ke amfani da kuɗinta, sai ku yanke kuɗin a darajarta. Ma'ana idan ƙasar da kuke kasuwanci tare, ƙasar da kuka fi kasuwanci ko ƙasa Najeriya ta fi sauwa daga wurin da ko Najeriya ta fi sayan kayanta, to maimakon su yi amfani da wannan dala da ita dala kamar ma'auni ne na darajar kuɗaɗe na duniya. To idan ka gane ƙasashen da kuke kasuwanci, kana iya yanke tabin ta dala sai tsakanin ƙasa da ƙasa, misali Najeriya da China ko Najeriya da Japan, sai a yanke a ka'ida cewa to kuɗinmu saboda yawan kasuwancin da muke yi mun yanke cewa kudin kasa kaza yana daidai da kaza. To kaga ba sai an bi ta dala ba.
Mr. Chika Chikodi wani dan kasuwa ne dake hada-hada tsakanin Najeriya da kuma China a birnin Lagos. Kuma ya shaida mun cewa kushaka babu wannan yarjejeniya da gwamnatin Najeriya ta cimma da kasar ta China zai taimaka wa ƴan kasuwa tare kuma da daga darajar naira.
Mun ji dadi don zai sa dala za ta fadi kuma zai sa kaya za ta fadi.
Dama can dalar nan ita ke taimaka wajen hauhawar farashin kayayyaki.
Shine yake sa farashi ke tashi.
To koya wannan yarjejeniya zai shafi darajar naira tsakanin naira da kuma dala? Ga dai Dr. Dauda Mohammed.
Tunda sun kulle wannan yarjejeniya da China, kaga za a gane wasu kayayyaki suka fitowa daga China. Idan mafi akasari abin da muke shigowa da shi ya yana fitowa ne daga China, to ƙarfin zai shi komawa ga yuan da kuma China. To bukatun da ake matsala da ake yi na wasu ƙasashe zai ragu, kaga tunan darajar kuɗin ƙasar mu zai ɗaukaka. Saboda in ba ya kama tilas ko kuma yana da muhimmanci ba sai an buƙaci dala ba, kuma kamar yadda mutane suke wasu ma suna ajeta saboda suna hasashen cewa za ta tashi duk mutane za su bukata. Yanzu ka gan kasuwancin yayi wannan karkatawan, wannan hasashen zai ragu.
Yanzu haka dai Najeriya ta kasance ɗaya daga cikin manyan ƙasashen Afirka da ke cinikayya da ƙasar China, hayin da kuma China ke sayan ɗanyen man fetur daga tarayyar Najeriya. Babin Jibrin Murai, Amurka daga Lagos.
To har wa yau dai akan wannan batu, shi ma Dr. Ahmed Adamu, masani harkokin tattalin arzikin kasuwancin man fetur, ya jaddada muhimmancin wannan batu, sai dai ya ce ya zamo na wucin gadi domin idan ba haka ba za a koma yar gidan jiya. Dokta ya shaidawa Ibrahim Almasi Garba haka ne a cikin hirar da suka yi ta wayan tarho.
Cikin yarjejeniyar da aka yi, yanzu 'yan Najeriya yanzu suna da hurumin da za su iya amsar kuɗin China kai tsaye, ba dole ba ne sai sun canza ta daga dala da kuma su mira ta zuwa yen. To yanzu kawai daga naira za ka iya canza ta ka koma kuɗin China. Shi yasa ma har aka yarjejeniya cewa mu 'yan Najeriya za mu ba su kuɗaɗenmu su riƙe su kuma a asusunsu na can, mu ma su ba mu kuɗinsu mu riƙe a asusunmu na nan da gwamnatin tarayya kenan. Duk wani ɗan Najeriya da ke buƙatar kuɗin China zai zo kawai wurin babban bankin Najeriya, sai a bashi irin kuɗaɗen da yake buƙata ya je China ya yi kasuwancin da yake so da shi.
To doctor, a ganinka wannan a haƙiƙanin gaskiya zai amfani ƙasar China ne ko zai amfani Najeriya ko dukkanin ɓangarorin biyu za su amfana daidai wa daida?
Wani gaskiya a yanzu wanda zai amfana shi ne kawai China. Saboda idan ka lura kashi in misali ana cinikayya misali bisa ɗari, zaka kashi 90 na cinikayya da ake yi daga China ne ake shigowa zuwa Najeriya, kashi 10 ne wanda ake daga Najeriya zuwa China. To kaga kenan su China su ne sun ga samun kuɗaɗe yanzu daga Najeriya, wanda mu kuma ba za mu iya samun kuɗaɗen su suna shigo mana ba. Zaka ga yawan buƙatuwan China, kuɗin China zai fi yanda ake buƙatuwan kuɗaɗen Najeriya.
To
abin da nake yi shine mutanen 'yan China suna buƙatar ƙarancin naira saboda ba abin da suke so su zo su saya a Najeriya, ko da akwai sun ƙaranci idan aka kwatanta shi da abubuwan da mu muke buƙata mu shigowa da shi daga China. Shine na gaya ma idan har aka samu irin wannan abin da muke cewa imbalance ko kuma balance of trade deficit, abin da nake nufi shine kuɗaɗen da muke biya wurin shigowa da abubuwa sun fi kuɗaɗen da ake biya wurin sayan abubuwanmu. To kaga a lokacin da za mu samu giɓi a wurin cinikayyarmu na ƙasa da ƙasa.
To doctor, wannan
giɓin nan shine muke so dama a rage. Ka san abin da ake cewa an danna bajari a ka, an canza daga akala daga dala zuwa yen. To ita kuma yen ɗin idan aka mata ca,
ita ma dai hakan dai duk ƴan gidan jiya.
Ka fahimta?
Kwarai kuwa.
Abin da ya kamata kai kawai a ɗauki matakin da mu za mu daina buƙatar abubuwan
yawa na ƙasar waje.
Shi zai nace wannan na wucin gadi ne, short term ne, amma in dai har ya daɗe za a koma ruwa.
Tsaya dukiya abin nema ce, tun kuɗi abin nema ne.
To madalla, daga watan tattalin arzikin ƙasa sai kuma na raba kayayyakin tallafi ga waɗanda bala'in Boko Haram ya rutsa da su, wanda aka yi a jihar Adamawa, kamar yadda wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana a cikin wannan rahoton.
A wajen raba kayayyakin tallafin da suka haɗa kayayyakin masarufi, abinci da kuma wasu kayayyakin gini, sakataren gwamnatin tarayya Mr. Bidi Lawal wanda hadimin shugaban kasa kan ayyuka da kuma tsare-tsare honorable Ibrahim Bafetal Hassan ya wakilce shi yace yanzu burin gwamnatin tarayyar Najeriya shine ma na sake tada komadar al'ummomin nan dake komawa
a koyaushe shugaban kasa yana maganan tattaunawa yadda za a taimaka rayuwar mutane musamman kuma yana neman mutane da suke IDP su koma kowaye ya koma inda yake saboda haka ne yake kullum yake tuntuba don haka in suka koma kuma shin za su koma ne haka nan ya ta wannan fine a karkashin jagoranci secretary gwamnatin tarayya shine take da nauyin kula da wannan presidential initiative din tana nan tana duba take kawo wannan kayakin saboda a taimaka mutane a dan rage radadin bunna na rayuwa na yanzu
to sai dai kuma wanda suka samu tallafin sun mako bai ne cewa lamura sun fara koma daidai a yankunan nasu ko da yake akwai wasu matsaloli da suka ce suna fuskanta
sunana Ishaku Barsha Allah godiya muke yi ma gwamnati ubangijin Allah ya ba su karfin yadda za su ci gaba da wannan abun suna taimakon talakawa irin wannan da wayanda abu ya faru da shirin kamar haka ubangijin Allah ya ba su karfin yin wannan hali su ci gaba da wannan abun Allah kuma ya ba su karfin yi
Muhammad Usman madagali local government to alhamdulillah sai godiya muna godiya ma Allah da kuma gwamnati wannan ta tuno da mu ta ba mu wannan kyauta kuma Allah ya saka musu alheri to gaskiya halin da yake wurin mu yanzu dai har yanzu dai akwai sauran raina a kaba domin har yanzu mutane mu ba su samu kwanciyar hankali mai kyau ba amma dai a hankali dai insha Allah ana improving ana kan samu zaman lafiya mu dai muna neman tallafi har yanzu gwamnati ta sake ta tallafa mana sosai don mu shiga halin da kunci sosai a ciki
ganin ma dai halin da waɗanda suka koma ke ciki ne a yanzu yasa fa majalisar dokokin jihar Adamawa gabatar da wani kuduri na umurtan gwamnatin jihar da ta tashi tsaye to kuma yasa ayan majalisar gabatar da wannan kuduri a yanzu honorable Hassan Barguma dan majalisar dokokin jihar ne da ya fito daga yankin Hong kuma shine ma shugaban committee yar labarai na majalisar ya ko bayyana dalilan su na daukan wannan mataki
eh to abinda muke so a musu shine mu ba ma maganar gine-gine ba akwai gine-gine waɗanda kamar asibitoci makarantu hanya da ya hada gari da gari da kuma kasuwa da kuma ma'aikatar yan sanda da sauransu duk waɗannan babu su a wannan tsarin muna so ita gwamnatin Adamawa ta sa hannu da abinda zai fito daga birni daga gwamnatin tarayya da kuma daga kasashen duniya a hada hannu a samu ayi dun babu irin wannan ma'aikatar wannan ita nema emergency agency na ita fannin ta ba na gyara wannan abubuwan da ma'aikata da sauransu bane su yi responding ne abinda ya faru a karamin lokaci to shi yasa muka duba muka ga muka ce ya kamata Adamawa tana da wata ma'aikata musamman wanda za ta kula da waɗannan mutane ta fahimtar da su sa'annan waɗanda suka shiga cikin wasu kamar masu rasa hankulansu ya kamata a yi musu abinda tura suke cewa counseling sa'annan kuma a sama musu abin yi sa'annan kuma makarantunsu da ma'aikatar kiwon lafiya da sauransu a gina musu umma Adamawan ba ta da kuɗi da abinda aka samu sai a hada ayi a tabbatar an yi abin da ya shigo kuma ma'aikatar nan ita za ta kula da shi ko daga kasashen waje ne su tabbatar sun aishi wannan gudumawa sun je sun yi
koma da menene dai wannan kona ma zuwa ne yayin da kasar kamar kuma ke haramar sake iza kera wasu yan Najeriya kusan 80,000 zuwa gidan Najeriya Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya
To yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa makwabciyar Najeriya wato Niger inda aka kame wasu ma'aikata da karban na goro domin su taimaka ma wasu jaraba wanda za a dauke su aiki. Ga dai Sulemu mun bar mata karin bayani a cikin wannan rahoton.
Ainihi wata jarida mai zaman kanta ce ta bankado labarin da ke cewa murdiya da cin hanci a jarabawar tantance jami'an da suka cancanci shiga sahun ma'aikatan gwamnati wato concours d'entrée à la fonction publique. Sun zama ruwan dare a wannan ƙasa ta Niger kamar yadda a baya-bayan nan irin haka ta samu a lokacin da aka gudanar da jarabawar jami'an kiwon lafiyar al'umma wannan ya ba Reshen Transparency International a Niger wato ANLC ƙwarin gwiwar rubuta wa shugaban ƙasa Isu Muhammadu wasiƙa akan buƙatar ɗaukar matakan murƙushe wannan mummunar ɗabi'a da ke ƙoƙarin samun gindin zama. Malam Mamman Wada shi ne babban sakataren ANLC Reshen Transparency International a Niger.
Mun yi mamaki ya aka yi ma takarar nan ba ta tsaya ga hanya ba. da ka umu kai takarda wani bi tan ta tayi sai ta leke wajen wannan ta leke wajen nan an duka wannan gaman dai ta je kuma kowar ta je wajen shugaban kasa sai ya kire mu da ya kire mu wannan safake jiya yace mu na dai cin hanci da rashawa zai yi kokowa da shi tukuru wan yace babu sabba yace kuma ba su wannan konkur a je a yi bincike duk wanda aka samu hannun shi a cikin cin hanci da rashawa ko ma wane ne ko mu matsayin shi a kai shugaban koti tunda shi mandatin shi ne na ƙarshe kokarin da za a yi ya bar ma 'yan ƙasa ƙasa wadda babu cin hanci da rashawa na biyu yace yana da niyya ya bar ma 'yan ƙasa ƙasar da ke da arziki wanda arzikin ƙasa ke ma 'yan ƙasa amfani ba wanda wasu za su a shirga da shi ba su maida nasu suna jin daɗi sauran mutanen na talauci.
Saboda haka shugaban kasar ta Niger ya umarci hukumar yaƙi da cin hanci Halsiya ta kula da wannan lamari wacce ita kuma ba tare da wata ba ta kaddamar da bincike a kai kamar yadda mataimakin shugaban hukumar ta Halsiya Salisu Ubandoma ya bayyana wa muryar Amurka.
Da ya samu wannan wasiƙa ya kire mu da gaugawa don ya ji ƙarin bayani ga kazancin yake. Aka zo aka bashi bayani tare da rahoto wanda Halsiya ta yi yanzu haka zancen nike maka rahoton wannan yana cikin hannuwan koti kenan mai procurer mai kara bincike da ya wara tun jiya ana nan ana yin shi kuma na tabbatar da za a cimma ruwa.
Tuni dai wasu jama'an da ake zargi da hannu a wannan badakala ta karɓar cin hanci a jarabawa suka shiga hannun 'yan sandan farin kaya wato feji lamarin da ya sa ƙungiyarsu ta Sinafra yin zaman dirshin don nuna rashin gamsuwa da wannan mataki.
Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Na agogo ya ce karfe 10:11 na safe da minti 22 ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da Lahadi. Grace Alher Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Yau shirin ya karbi bakuncin Mr. Daniel Makpo, jami'in wata cibiya mai zaman kanta da take taimakawa mazauna yankunan karkara musamman gajiyayyu a Najeriya da ake kira kurudan a takaice. A cikin hirarsu da wakiliyarmu Zainab Babaji ya fara da bayyana mata inda cibiyar ta fi ba da karfi.
Kungiya ne ta zo daya saboda kungiyoyi guda biyu. Akwai ɗaya a kudancin Najeriya kuma a ɗaya a arewacin Najeriya. Su saɗin nan 1980 suka zo tare. Aikinsu shi ne bunƙasa rayuwa ko na karkara ko na birane.
Na
al'umma wanda suna zama a karkara ko a birane. Bunƙasa ta taso saboda bukatu na ɗan Adam. Ɗan Adam kan tana da bukatu tun da ta ware. Zunubi mu a Kristiya za mu ce tun a gonan adini. Tun lokacin akwai matsaloli wanda su damu ɗan Adam ko na ruhaniya ne ko na jiki ce ko na siyasa ko na abubuwa duk su shafi ɗan Adam
game da duka rayuwar al'umma.
Ɗan Adam so mu muna zo ne mu yi tare mu hulɗa tare cewa yaya fa za a magamta abin da ya shafi ɗan Adam ko a wani fani. So muna da yan bita da muna yi muka je wayewa kan mutane game da abubuwa wanda za su tashi su yi ba wai dole su jera gwamnati ba.
Wato domin su inganta rayuwarsu
wanda Allah ya ba su ababen wanda muna da su resources kenan a Turanci muna da su duka. Amma abin da ya dame mu shine muna ganin cewa gwamnati kadai tana da yanci ko a harkan ta ne ta taimake mu. Amma za mu ya tashi mu hadan kai junanmu mu yi tariya za mu magamta abin da yana da dame mu. So aiki da muna yi kenan.
To amma jama'a za su san ina da ina kuka gudanar da aikin da ya zuwa yanzu.
Muna nan headquarter namu duka tana Bukuru wajen da ana ce da sabon barki. Amma ko wace wurin a Najeriya wurare guda biyar mana da ofisoshi guda biyar. Akwai ɗaya a nan Jos, akwai ɗaya a Yola, akwai ɗaya a Kaduna, akwai ɗaya a Enugu, akwai kuma ɗaya a Ibadan. So muka raba wannan kasa ta biyar. Ofisoshi guda biyar nan suna lura suna aiki da mutane. Wannan kungiya mutum zai iya rijista zama memba. Ko kuwa ba memba ba muna aiki da kowa da kowa. Ba magana addini mai ya dame mu ba. Kowa da kowa wanda yana da bukata in ya zo kusa da mu za mu je mu yi aiki tare da su. Ba wai za mu yi musu aiki ba, amma za mu yi tare da su. Saboda su ma akwai abin da ya ba su. Kwakwalwa ko za su yi a tunani, so muka je mu yi tare da su. Abin da yake a nan, menene damuwa mu? Menene muna da su wanda za mu tashi mu yi da kanmu da kanmu, ba sai mu jira gwamnati ba.
Yawa to daman tambayan da nake so in yi kenan tunda kai batun inganta rayuwar al'umma ko kuma jama'a ne. Kaman da me kuke taimaka ma jama'an da za su fahimci cewa suna da shi kuma za su taimaka ma kansu?
Akwai wurare guda biyu za a yi. Idan ya zo na gaggawa ne kaman gida ya kone za mu ya taimakawa. Kaman irin rayuwar da suka yi a Jos shekaru da suka wuce. Muka je muka tare da mutane, muka ba da kaya ko na tufafin nasa ko abinci ko kuwa wajen jinka kamar kwano, mu taimaka wa mutane ko bargo da sauransu. Wancan ba mu yi sosai saboda ba mu da kudade. Amma abin da mu sa kanmu hankali mu muna yi shi ne mu je mu yi zama da mutane, mu yi hulɗa tare da su, mu tashi mu tambaye su me kuna da shi, me ya damuwanku, me ya za mu yi tare da ku. Sai abin da muna kula ne saboda ilimi, sani. In mutum ya sani zai ya tashi ya taimaka wa kansa. To abin da muka sa kanmu hankalinmu a kan kenan. Muna bita ne sosai. Muna zo ne tare saboda akwai abubuwa da suka dame rayuwa dan adam. Musamman abin da ya shafi kasasu kamar mata da yara da sauransu. Ina kasasu. Wanda muna gani cewa ana ci musu tuwa kuriya. Akwai abin da ana yi da su wanda ba kyau. Muna so mu yi tadi ne akan. Ce a'a me yasa mutum ya wa mace alkawari na aure ta sai a zo mata duka kamar kwallo kafa? To wannan ne za mu yi tadi akan sosai. Me yasa ya kai ga haka? Za a yi tunani cewa mahaifiyana mace ce, ina da yayan mata, to na dauke yarwata sai kawai na zo ina bolda ita. Littafi mai tsarki bai koya mana haka ba. Dukkanmu Allah ya mu a kamaninsa. Saboda haka yana so mu zama tare. Mata ma wani lokaci masu zama da su kamar house helps, masu taimako wani lokaci ana musu zafi da yawa. Sa a duke su saboda ba yaron su ba, to duk wannan mun hada duka bai kyau a yi haka ba.
To daga ƙarshe yanzu tunda dai kun fuskanci mata ne da yara da nakasassu, kana ga ta wani hanya al'umma karan kansu za su tallafa musu?
Kowa in ya san cewa ga abin da Allah ya ce mu yi, ga abin da al'adunmu wanda suka koya mana na azanci mu yi, abin da muna daraja a abin da rayuwarmu da kauna mutane, kowa ya kamata ya je ya yi. In mun aikata haka ana ganin zai taimaka.
Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mr. Daniel Mako, jami'in cibiyar raya karkara ta Krista Kruda mai Shelkuta a jihar Plato, da kuma wakiliyarmu Zainab Babaji da ta yi mana hira da shi, sai kuma Caleb Getacho da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa bari ƙauna Allah Uba da zumuntar Ruhu Mai Tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
To a gaida Grace Alheri Abdu, ga mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma wannan kara a takaice.
Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar ƙasar da ta auku a Ikodo ya haura zuwa 77, sannan ɗaruruwan mutane sun ji raunuka.
To madalla, mun gode. Takaitattun labarin mu kawo ƙarshen wannan shirin. Sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri, don bamu da shirin dare yau. Ciki ko har da shirin Ciki da Gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Ibrahim Almasi Garwa da ya taimaka man da Caleb Getacho wanda ya ba da umarni, da injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya Al Santos. Ni Lada Ibrahim ake cewa sai wani sai da safenku.